sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Har yanzu Baba Yakubu makirin ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri namu na yau dare, wato Laraba 14 ga watan Satumba shekarar 2022. A cikin shirin za ku ji cewa shugaban hukumar aikin 'yan sandan Najeriya Alhaji Musliu Smith ya yi murabus daga mukaminsa. Kana wasu al'ummomi a yankunan wato da ambaliya ta raba su da matsugunansu a Damagaram sun fara fuskantar barkewar cututtuka kamar kwalara. Kamar kowane dare na ranar Laraba, yau ma za mu kawo muku rahoto na musamman akan sana'ar gyaran wayoyin mota na ruwaya. Akwai kuma labaran wasanni da kasar Ghana, to amma ga kafin nan ga Baballe da kadon labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban kasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ziyarci birnin Izyum a yau Laraba, inda ya gana da sojoji tare da gode musu bisa kokarin da suka yi na kwato yankin daga sojojin Rasha a makon da ya wuce. Sojojinmu suna nan, wannan abu ne mai muhimmanci, yana tallafawa mutane, inji Zelensky. Na ganin yadda mutane ke saduwa da su a cikin wani lokaci mai muhimmanci, hakan na nufin tare da sojojinmu rayuwa ta dawo. Dakarun Ukraine sun sake kwace yankuna da dama a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabashin Ukraine a lokacin da suka kai farmaki tun bayan da Rasha ta kaddamar da har-haranta watanni bakwai. Shugabar hukumar tarayyar Turai Ursula von der Leyen ta ce za ta yi tafiya a yau Laraba zuwa Kiev don tattaunawa da shugaban kasa Vladimir Zelensky game da tallafin da Turai ke bai wa Ukraine. An gudanar da wata takaitarciyar addu'a a ɗakin taro na Westminster da ke London, inda aka ajiye gawar sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu gabanin jana'izarta a mako mai zuwa. An kai akwatin gawar Elizabeth zuwa ɗakin taro na Westminster a yau Laraba a wani gagarumin jerin gwano a titunan London. Sarki Charles na uku ya bi bayan motar da ke ɗauke da akwatin gawar sarauniya. 'Ya'yansa William da Harry sun kasance biye da shi, sannan sai 'yan uwansa Andrew da Edward. An ɗauko akwatin gawar daga Buckingham, inda ya kwana bayan da aka ɗauko shi daga Scotland zuwa Ingila. Dakarun Taliban a Afghanistan sun kaddamar da wani gagarumin farmaki kan dakarun 'yan ta da ƙayar baya a wasu sassan lardin Panjshir da ke fama da rikici, inda suka kashe da dama daga cikinsu tare da kame wasu da yawa daga cikinsu. Kakakin Taliban Zabiullah Mujahid ya ce da BOA yau Laraba cewa an kai harin ne a gundumomi uku na lardin mai tsaunuka domin hana 'yan tawayen barazana ga jama'ar yankin. Mujahid ya ce samaman da suka kai a Reka, Dara da kuma Afshar na Panjshir sun kashe 'yan tawaye 40 ciki har da kwamandoji 4 tare da kama wasu fiye da 100. Labaran yana zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar lafiya ta duniya tare da ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar Kamaru suka kaddamar da wani shiri na yaki da cutar kwalara. Bayanai sun yi nuni da cewa jihohi 5 daga cikin 10 da ke kasar na fuskantar kalubalen cutar mai saurin kisa. Ga wakilin Muhammad Rabiu da ƙarin bayani.
Annobar cutar kwalara na ci gaba da kashe mutane a kasar Kamaru a yanki da ake fama da yaƙe-yaƙe. Mutum 300 sun kamu da cutar, ta kuma ritsa da 62 izuwa yanzu. A rashin magunguna da suka dace, cutar na iya kashe mutum take yanki. Wani mazaunin garin da bai so ambata sunan shi ba ya ƙara da cewa,
fitinar da muke fama da ita anan ita ce mutane ba sa son barin marasa lafiyansu su kaɗai, su ce duk dabon da aka ishe su kasance tare da marasa lafiyansu a yayin da suke ji.
Duban yanda batun ya tsamari, ƙasar ta shirya tsagen rigakafi domin kare al'umma kashi biyu. Mace-mace da ke faruwa a sakamakon cutar ya tilasa ma hukumar lafiya ta duniya bayan ma ƙasar agajin allurar rigakafi da za a soka ma kimamin mutum 2 million. Dr. Felix Eyala ya ƙara da cewa
to kwayar cutar kwalara dai mutum na kamuwa da ita ne imma a ruwa imma kuma a abinci, saboda haka an fi fiskantan wato hatsari a lokacin rani. Mutane ba su amfani da makewaya, ko kuma in akwai ma makewayan ba ta da tsafta sosai, to a duk lokacin da damuna ta da she ruwa ta rinka kwasan abin da ke cikin makewayan, wanda yake kuma gurɓatacce ne, ta zo ta hada da ruwan da ake sha ko kuma abincin da ake amfani da shi.
Cutar kwalara na bayyana ne a sakamakon rashin ruwa mai tsafta ko ƙarancinta, rashin makewaya a wurare da jama'a suke cunkoso, ko kuma amfani da abinci ba tare da an wanke shi sosai ba. Wani masanin kiwon lafiya gani yake yi cewa canjin yanayi na ɗaya daga cikin abin da ke jawo cutar. Cutar ta fi yawa a ƙasashen Afrika, Latin America da kuma Asia. Ƙoƙarin da ma'aikatan kiwon lafiya ke yi game da annobar ya taka ma cutar biriki izuwa yanzu. Muhammadu Rabiu Damba, muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, a daidai lokacin da ma'aikatan hukumar kula da aikin 'yan sanda a Najeriya suka share makonni biyu suna zanga-zanga na neman a kore shi tare da fuskantar binciken hukumar EFCC, shugaban hukumar Alhaji Musulau Smith ya yarda kwallon mangoro ya huta da kuda. A hirarsa da Hajiya Najatu Muhammad, Umar Faruk Musa ya tabbatar muna da murabus din da shugaban hukumar ta ma'aikatar 'yan sanda, wanda ya ji daga bakin wato Hajiya Najatu Muhammad a hirar da suka yi, kuma ta ce masa shugaba Muhammad Buhari ya tabbatar da murabus kuma ya amince da ita.
Daman ka san office din a rufe ike, ana ta zanga-zanga cewar abubuwan da ike baya kyautawa ya hana mu mai aiki. Duk mandate din da ya kamata na Police Service Commission ne, kusan duk an hana ba guda ɗaya mu da muke. To shi isa yau sai muka ce to shi kenan yau ya zo meeting, ai meeting da shi yau. Muna jira aka ce 11:11 ta yi, aka ce mana ya ce sai karfe 2. To da muka zo karfe 2 ne sai muka ga takardar cewar shi ya mai resigning, ya je ya kai wa shugaban kasa, ga takardar da shugaban kasa ya rattaba hannu akan cewar an karɓi resignation din nasa. Saboda haka alhamdulillah. To bayan an yi haka, daman abin da dokar kasa ta ce shine a tsakaninmu mu commissioners mu dauki wanda zai acting chairman mu management. Management duk commissioners ne tare da PAMSEC. To saboda haka mu din management sai muka daman ita Justice Clara ita ce kullun take acting, sai muka ce to shikenan mun yi mandating dinta ta ci gaba da acting. Abubuwan duk da ya kamata a yi za a yi kamar yanda doka ta ce.
To yanzu menene abubuwan da kuke fatar ku gani ita wannan mai riko wato Justice Clara ta yi ko za ta yi game da ayyukan da shi Mr. Smith ya aje?
Eh, ya kamata a gane cewar tunda muka shigo management meeting sau biyu a shekara hudu kawai aka yi, Mr. Smith ya hana a yi management meeting. Na farko dole ba za ta yi komai ba, ba za a yi komai ba sai da management, sai da yadda management. Management kuma commissiononi su ne management. Amma abin da ya fice mana tuwo a ƙwarya shi ne cewar kundin tsarin mulki ya dora alhakin wato ɗaukan aiki. Duk wanda yake ƙasa da IGP na police a ƙarƙashin Police Service Commission yake a kundin tsarin mulkin Najeriya. Mu ya kamata mu ɗauke su aiki, mu ya kamata mu yi musu ƙarin girma, mu ya kamata in sun yi laifi mu ladabtar, mu ya kamata mu dinka posting ɗinsu. To gabaki ɗaya duk wannan guda huɗun Mr. Smith ya hana mu, sai ya ce a'a dole a barwa IG. To dalilin barwa IG kuma shine da shi da IG ne kawai za su yi ta abubuwansu. Wannan abubuwan sun faru ne da shi da Adamu suka fara wannan, shi kuma shi ya ɗora Adamu akan wannan. So da wannan IG ya zo, sai aka ci gaba da harka kamar yanda Adamu suka shirya da shi da Mr. Smith. To akan wannan hana mu aikin, shi yasa ake ta zanga-zanga, shi yasa kuma ake ta badakala, wato ana fidda kuɗi na ba gaira ba dalili, ba tare da rattaba hannun management ba, ana taba dakalla akan haka ma ne na kai shi EFCC.
To daman wannan maganar na zarge-zarge na cin hanci da rashawa da kika zarge shi, kin kai mai hukumar EFCC, kuma EFCC ta ce ta fara gudanar da bincike a kai. Shin da yake ya aji aiki yanzu wannan binciken ya sha ruwa kenan, ko kuwa a fahimtar kike da kika kai wannan koken ko karar za a ci gaba da yinta?
To ai hakki ne na al'umma, hakki ne na al'umma. Shi Ms. Liu Smith nan, ɗaya daga cikin abubuwan da yake yi na saba doka shine akwai matattu wanda in mutu ya bashi promotion, ya bashi karkin ji, to idan zai iya promoting matacce dan me isa shi da yake raye ba za a fita hakkin al'umma daga kansa ba. Dole EFCC ta ci gaba da binciken nan, dan kuɗin da muke zargin an sace kuɗaɗe ne na al'umma, al'umman nan ta kuma al'umman Najeriya ne. Saboda haka dole EFCC ta ci gaba da bincike.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa. Wasu al'umma a wasu yankunan jihar Damagaram sun shiga halin tashi hankali biyo bayan ambaliya da ya haddasa wato raba su da matsugunansu, lamarin da ya kai su ga fuskantar wasu cututtuka kamar yadda wato magajin garin Musa Waziri ya bayyana. Suna fuskantar cututtuka a cikin wannan lokaci kamar su kwalara. Ga dai tamar abari da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto ta aiko mana.
Alhamdulillah, kowa ya ce shekarar bana da ya san shekara ce ta ruwa, kuma shekara ce wadda ta zo da ambaliya ta ruwa fiye da yadda ake tsammani, inda abin ya shafi gari guda biyar: Kanyar Waziri, Gafati, Dogon Murke, Laute da Angozulu. Duka a wannan gari ruwan tabarkalla mun samu magidanci 425 wanda suka rasa mahallinsu. A ƙarƙashin magidantan nan akwai mutum 2,819 da shida. To akwai wanda mata ne shugabannin gidan, mace 39-41 ba daya. Kenan gida dai wanda ya hada jimilci shine gida 523. Alhamdulillah, abin ya zo da asarar rayuka. Na farko mun samu asarar rayuka guda uku a cikin garin Dogon Murke, kuma akwai guda Angozulu wanda ruwa ne koro shi, wanda shi ba san ko na ina ne ba, kamar nan shi ma san sauya anan da aka mushi zinaida a cikin ruwa aka gane shi.
Rugujewar gidaje, asarar rayuka, mutane sun rasa matsugunansu, kamar wani agaji ne kuka kawo musu?
Gwamnati ta yi jan kokari. Mutanen da suka rasa mahallinsu, na farko mu a matsayinmu na magabata na karamar hukuma da ware mun kai su nan ajujuwa na makarantu. Amma kin san har yanzu a ƙauye akwai taimakekeniya. A ƙauye mun yi hutu da tarakan shebiya mutumin shi da ya rasa wanga. Yan asalin ƙasar Gafati wanda suke zaune duka a faɗin duniya sun gama kuɗi sama da miliyan 2 da abinci da riguna na sawa da sange, sun gama sun biya wa'innan mutanen, kowa ya samu daidai rabon shi. Sai muka samu babban tallafi daga gwamnati, ita ma wanda ta kawo musu abinci 30. Hallo muka samu abakan hulɗar mu Larabawa na 'yan ashayi, su ma sun kawo sun ɗauki wani wasu magidanci ta sun raba musu shinkawa, madara, sukari. Ita ma hallo gwamnati ta ba su sange, ta ba su tabarmi, ta ba su sabuli na wanki da atanhohi. Kuma muna da abokan hulɗar mu kamar UNICEF su ma wanda suka zo suka ce za su taimaka mutanen nan abin da ya shafi ruwa na sha, musamman tsafta. Tun dalilin wannan ambaliyar, akwai gari guda cikin rumbuki, lalle a rumbuki babu gidan da yawa, amma mun samu ka ta kolera, cutar amai da gudawa. Dalilin rijiyoyin su ne su suka yi ambaliya, amma ba samu daki ba ko wani abu.
To wannan kwalara da aka samu a wannan gari, kamar yaya kwalara ta kasance?
To alhamdulillah, nan ma mu a matsayinmu na magabata na karamar hukuma da mu da likita ta Gafata da ta murya, mun ga mu mun yi wabasa, mun je mun sa wa rijiyoyin nan duka magani, an yi tretan su wanda cutar nan aka ci karhinta cikin wani ikon Allah. Sai dai yanzu abun rike a cikin wannan ambaliyar da muka samu, muna da wani gari ruwa wanda ya zama dole su tashi, ko je ina ga shiga garin ya zama mana aiki tare da magatakarda na wadal gwamnan jihar, inda ya zama dole ma'amalanke muka doka har su magabatan aka ketara mu, mun je mun ga garin. Gari ne wanda ruwa ya kewaye shi, bai yanda za a yi
ya
mushi zobe, bai yanda za a yi wannan garin, sai an huda al'umman nan. Alhamdulillah, jiya mun je mu da magabata kuma da dukkan wasu wanda kuka sani, masu ka agaji, masu hannu da shuni, sun je da idan su sun gani, kuma muna nan ana dokan matakai yanda za a yi a gusa al'umman nan yanzu a kai su inda za su zauna, kuma a yi nazari a gani tunda kowace shekara ana samun matsalar nan, ina ne za a kai su wanda za a yi maganin matsalar nan ta dundundun.
To a gaida tamar abari da bakon nata. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da shiri na musamman.
aikin ruwaya ko aikin waya da gyaran tashoshin iska na manyan motoci. Wani aiki ne da 'yan arewacin Najeriya ke yi a sashen kudu maso yammacin Najeriya. Na ziyarci babban garejin motoci da ke garin Akinyele waje da birnin Ibadan, inda ni zagaya wajen masu yin wannan aiki na ruwaya da kuma gyaran tashoshin iska na manyan motoci, inda ni tattauna da masu waɗannan ayyuka.
Sunana Aliyu Ruwaya, Akinyele local government nan a nan Ibadan.
Yaya aikin ruwaya ke tafiya?
Shi aikin waya lalle muna yin shi a nan sosai. Ana kawo mana juya mota, muna kuma gyaran wayoyi, fitillu, haka generator, key starter, duk aikin mu ne nan.
Kamar waɗanne irin motoci ne kake yi wa waɗannan gyaran waya?
Waɗannan motoci irin su Dub 95FX, kai har kananan motoci. An dai an kawo mana balantana, ƴan mashina ma ƴan okada, ba fitila, ba haske, haka duk muna ɗan dudduba su.
A wace shekara ka fara wannan aiki na ruwaya?
To lalle na so mu aikin shi wayan nan a 1970.
A 1970.
Kware da gaske.
A wane gari ko a wace jiha?
A Legas na so mu a kamfanin kwara MSR, MS Force, dumu muka yi musu wayarin.
Me baka sha'awar shiga wannan aiki na ruwaya?
To lalle ina sha'awan wannan aikin ruwaya saboda lalle a rayuwata na fi son in yi technician, ya zama cewa komai na zo system din shi. Don akwai gyaran da zaka kawo mu, sai ya zama cewa wannan system din ne kuma na wazan ma wani security daban, kai kuma wanda zaka ji dadin shi. Shi yasa kawai nake bukatan wannan aiki. Din daki na an ga shiga ma kai sai lalle ka shigo na ruwaya. Ni kuma haka nake.
Yanzu kamar aka kawo ma mota kai mata aikin waya, wato ruwaya kenan. Kana iya mata wani dibara wanda idan wani zo ma ban ita ba zai iya tada ita ba?
Da gudu kuwa wannan zaune take. Ba ma wannan zamanin da motoci ke zuwa da security. Wayansu ma injustice su ma zuwa yake na wuta ne. Ko ta kita shi kaga sai mun zo mu dan taba ta sannan ta yi aiki. Lalle to din wajen muna iya ba mota security wanda lalle za su yi mamaki. Sai mutun ya ce samun security waje kaza ma da an zo an buga ta tashi ma ta ki. Sai na zo na kunna ana yi.
Kamar wannan aiki yana biya ma bukata?
To wannan aiki muna nan tun dai wajen shekara nawa muna yi. Lalle dai ba kaman da ba dai kan, amma da kan mun fi samu. Aikin nan kuma na yanzu muna manage dai.
A ce mu saurare suna sauraron ka kuma suna son ka gaya musu abinda kai na ci gaba a cikin wannan aiki na ruwaya ko na waya. Me zaka ce?
Lalle na yi ci gaba kan don ka ga nayi aure, ina da yaya, ina gida. To amma lalle kan aikin waya alhamdulillah.
Ka taba koya ma wani ko wasu wannan aiki na ruwaya?
Kwarai da gaske.
Maddawa da ka koya ma?
Kaga da koya ma Isuhu Jatau. Inda muke tare da su da irin su Mubarak, Isuhu Jatau dai shi ya tafi. Mubarak dai muna nan tare da shi.
A cikin yaran ka ko yaran ƴan uwa haka, akwai wanda ka taba koya ma aikin ruwaya ko kuma akwai mai aikin ruwaya?
A duk ma'aikatan gwamnati.
Sunana Mubarak Ruwaya. Na fara koyan wannan aiki ne na ruwaya Sokoto, can na fara koyan.
To me ya maishe ka nan Ibadan kana aikin ruwaya?
Abin da ya maishe ni nan Ibadan, mai gidanmu da muke tare da shi can Sokoto, Allah ya mai rasuwa, shine sanadiyan dawowa na nan Ibadan.
Yanzu kamar waɗanne irin motoci ne kake ewa ruwaya?
Ina yi ma 95, 85 da dai sauransu. Har
amma mai kana nufin tireloli?
Eh, tireloli har kananan motoci ma muna taba.
Yanzu a cikin motocin da ka lista fa, wacce take da wahalar ruwaya?
Wacce take da wahalar ruwaya ita ce Roto, don tana da matsalolin waya sosai.
To wacce take da sauƙin yi wa aikin waya?
Motar da take da sauƙin yi wa aikin waya ita ce Dab, ainihin Nokia ta da.
To me yasa take da sauƙi?
Saboda ba ta da yawan waya, sannan kuma wayoyinta sun yi zama simple bisa ga irin waɗannan motocin.
Ko akwai wata motar da aka kawo maka mata aikin ruwaya, ka katse mata aikin waya ko ruwaya?
Gaskiya babu ita.
Menene matsalolin wannan aikin ruwaya?
Matsalolin su shine wasu mahi yawa kayayyakin da suke tahowa da shi ba wanda ake gyara ba ne. Wani panel ne, wani kuma ba panel ba ne. Wani suna sa ma abin da yake ma kai da ka gane shi ka san ba, amma gyaran shi sai dai a nemi wani. Da kuma sauran kayayyakin da ke ga jikin shi irin su IC waɗanda yake, babu ma abin da za a ce a cire su nan.
To idan mota ta zo da irin wannan along ko kuma wannan panel din, ya kuke ko sarrafa ta ta aiki, yayi aiki?
Wani abun idan zai yi, muna cire shi daga cikin panel din mu sai mai working gehe a hada shi kuma ya ci gaba da aiki.
Ko kana iya tunawa da wani aikin ruwaya da ya baka wahala da ba za ka iya mantawa ba daga Sokoto zuwa nan Ibadan?
Gaskiya ba zan iya tunawa ba.
Mutum ya taho da babban mota Daf, ya ce kai mishi ruwaya, nawa za ka karba?
To ya danganta daga yanayin aikin da zai bayar a mai da kuma zama mu'amala tsakanin mu da mu.
Dan ana son a juya ma mota stari, misali daga hannun hagu zuwa hannun dama, kaga dole ita ma aikin ruwaya shi ma a juya shi? Kana iya juya muku wace irin mota wayoyinta?
Ina iya juya.
Idan wani mutum ya zo yanzu ya ce shina son shi koyi aikin ruwaya, demi-demi ya kamata ya tanda?
Za a ce ya taho da star da spanner da tester da sauran abin da ya kamata a aiki da su.
Sunana Tanima Abdullahi, aiki na gyaran iska ko in ce gyaran burki, dan shi ne abin da ya fi muhimmanci dai a mota.
Kamar wace irin mota?
Irin trailer haka, sedap, sunan 95 su kowace dai inda aka ce trailer ce tana zuwa da matsalar irin iska, to shine aikin mu ko ya jikin.
Wato a takaice dai manyan motoci.
Manyan motoci.
Kamar kowace irin mota kana iya gyara mata burki?
Kowace irin mota insha Allah ina iya gyara mata burki. Inda to da matsalar iska ko burki a ce beci. Insha Allah inda ya kasance ba matsalar lena bane, inda ya matsalar iska ne ko bai wadata, insha Allah za mu ya bakin kokarin mu, Allah ya ba mu sa'a koma.
Tunda kai magana iska ga manyan motoci, kana iya gyara ma manyan motoci kamar a ce odor horn, kamar a ce balo, kamar a ce compressor, duk kana iya gyara su ga manyan motoci?
Duka. Inda aka ce horn daman shi iska ne za a jami, akwai wanda ya kasance wuta ne a jikin shi, akwai kuma wanda ya kasance na iska ne. Muna jan shi mu jami iska mu hada wajen danna shi inda za a danna horn din, sai mu hada. In kuma balo ne shi kuma sai dai in ya fashe shi kuma ana canza shi, shi kuma tashi iska shi tana nan gefe wanda ake daga shi, shi kuma remote ne daga wuta zaka danna. Akwai wanda take zuwa da CC, akwai kuma wanda take zuwa da wuta, akwai kuma wanda ba a ma gyarawa, sai dai a san da za a yi a kawo wuta a gyara a wajen.
Da mai CC da mai zuwa da wuta wace ta fi saukin gyara?
Gaskiya mai CC ne ya ce tafi saukin gyara.
A wace shekara ka fara wannan aiki na gyaran tashoshin iska na babban mota?
Gaskiya na shekara 7 zan ce ina wannan aikin.
A wane gari ka fara?
Aikin ya le local government.
A nan Ibadan?
Eh insha Allah a nan Ibadan.
Me ya jawo hankalinka ga wannan aiki?
Gaskiya ganin abin da ya kasance ya jawo na wannan aikin, ko ya zama a unguwa baka da aikin yi a wannan zamanin, to gaskiya sai kana sana'ar hannu shi kadai ne zai taimaka ma. Da yanzu in ka ce makaranta zaka yi gaskiya zaka wahala, saboda sai ka gama ba abin.
Banda nan Ibadan a jihar Oyo, ka taba zuwa wata jiha a Najeriya kai wannan aiki na iska manyan motoci?
Gaskiya ban taba ba.
Sunana Abdullahi Abubakar, gyaran iska ne takamaiman aiki na.
Amma iskan nan yaya ake gyara ne?
To iska dai in ana gyara shi bangaren tashar iskan burki ko kuma balo ko kuma kuloci, to in Allah ya dai dai aka zo da shi, in Allah ya da za a gyara shi.
Kuna samu iska ne ku zuba ciki ko koya kuke yi?
A ba samu iska muke mu zuba ciki ba, ta jikin compressor iskan ke zuwa, sai mun ba wata karamin tashar iska ta nan gefe, ta kuma sai ta ba gabaki dai motocin burki da komi da komi.
Idan mota ba ta da iska a cikin compressor me zai faru?
A matsala ce za ta faru sosai, saboda ba ta iya tafiya ko ina ba, za ta rike kuma za ta cije ba inda za ta iya zuwa.
Kamar idan babu iska mota tana oda?
Babu.
Idan mota ba ta da iska balo yana aiki?
Ba zai aiki ba.
Idan mota ba ta da iska compressor fa?
Ba za ta aiki ba.
Idan ba ta da iska injimin zai tashi?
Zai tashi, ba za ta tafi ba.
Wannan aikin ruwaya ko gyaran waya da gyaran tashar iska manyan motoci da shine waɗannan matasa yan arewacin Najeriya suka dogara kacokam don samun abin sawa bakin salati, kuma don dogaro da kansu don kaucewa aukawa a cikin laifuffuka. Hassan Umar Tambuwal, Murira Murka daga Ibadan a Najeriya.
To madalla gaida Hassan Umar Tambuwal. Yanzu kuma ga Ridwan Abbas da shirin labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Sana Akraha Safokushmel Adu ya musanta ikirarin da ake yi cewar shi ke rike da kambin ɗan wasan da ya fi saura zura kwallo a kaka ɗaya na Premier League Ghana, inda ake ta famkama shi cewar da kwallaye 22 a kaka ɗaya na Premier League Ghana ya tsere wa duk saura, sai dai tsohon ɗan wasan na Black Stars ya ce Dan Owusu na Bafakwa shi ne ke rike da wannan kambi ba shi ba. Ishmael Adu ya ce Dan Owusu ne kadai ya zura kwallaye 28 kaka ɗaya na Premier League Ghana, don haka kwallayensa 22 ba zai iya bashi wannan kambi ba. Kungiyar Accra Hearts of Oak ta rage kudin tikitin wasan da za ta yi da Great Olympics bayan magoya bayan ta sun kuka. Da farko Hearts of Oak ta bayar da sanarwar kudin shiga kallon wasan nasu na farko na gida a Premier League Ghana a amma magoya bayanta sun kokuwata akan sabon kudin shiga kallon wasan a dalilin matsin tattalin arziki da ake fama da shi. Hazi dai ta bayyana cewar Popular Standard za su biya CD 40, Center Line wato ɗan tsakiya CD 60, Lower VIP CD 100, sai kuma Upper VIP CD 150. A cikin wani jawabi club ya ce manajojinmu sun canja kudin tikitin wasan Haas da Olympics, wasan gida na farko na kakan bana, kuma muna karban bakuncin Olympics. Ku yi hakuri kowa ya samu nasa tikitin, mu kuma sadu a ranar Lahadi 18 ga watan Satumba shekara ta 2022. Great Olympics dai ta yi nasara a wasan ta na farko da ci daya mai ban haushi bayan yadda ta doke Bacchan United, amma Hearts of Oak ta fadi a wasan ta na farko ga Ebola Stars da ci daya mai ban haushi. Mai rike da kambin wadda ya bi sauran ƴan wasa zira kwallo a raga a Premier League Ghana ya ano zai iya yin wasansa na farko wa kasar Togo cikin lokacin hutun wasannin kasa da kasa. Dalili dai shine yana cikin shirin canza kasa daga Ghana zuwa ɗan kasar Togo. An samu ci gaba sosai a tattaunawa da hukumar kwallon kafar kasar Togo cikin ƴan makonnin nan. Game da labaran da muka samu, za a iya kammala komai kan ƙarshen makon nan. Da zaran kuwa an kammala, za a haɗa wannan babban ɗan wasan yawa ano cikin tawaga na ƴan wasan Togo a wasanninsu na sada zumunci. A yayin hutun na ƙasa da ƙasa Togo za ta kara da Ivory Coast, wasan zai taimakawa da Hawks ta shirya wa zagaye na gaba na wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin Afirka. Wani board member na Asante Kotoko Evelyn Sasar ya ce yana buƙatar magoya bayan Kotoko su cika Baba Yara Stadium ranar Lahadi, lokacin da Kotoko za ta karɓi bakuncin RC Kadiego a gasar CAF Champions League ranar Lahadi 18 ga watan Satumba. Asante Kotoko ta yi nasara da ci ɗaya da nema akan Emborkinan a wasan zagayen farko da aka a kasar Benin ranar Litini. Dan wasan gaba na Kotoko Isaac Opon ya zura kwallo ɗaya rakin a ƙarshen lokacin wasan, yayin da za a gwabza zagaye na biyu a Baba Yara Stadium. Evelyn Isa Asare ya caji magoya bayan Kotoko kwanza da kwarkwatansu su cike wurin wasan su ƙarfafa Kotoko ta yi nasara akan RC Kadiego. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwan Allah Muktar Abbas Sajin Kausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Gaida Ridwan Abbas da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma a takaice.
Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ziyarci birnin Izyum a yau Laraba, inda ya gana da sojoji tare da gode musu bisa ƙoƙarin da suka yi na kwato yankin daga sojojin Rasha a makon da ya wuce. Sojojinmu suna nan, wannan abu ne mai muhimmanci, yana tallafawa mutane, inji Zelensky. Na ganin yadda mutane ke saduwa da su a cikin wani lokaci mai mahimmanci, hakan na nufin tare da sojojinmu rayuwa ta dawo. Dakarun Ukraine sun sake kwace yankuna da dama a yankin Kharkiv da ke arewa maso gabashin Ukraine a lokacin da suka kai farmaki tun bayan da Rasha ta kaddamar da har-haranta watanni bakwai. An gudanar da wata takaitarciyar addu'a a ɗakin taro na Westminster da ke London, inda aka ajiye gawar sarauniyar Ingila Elizabeth ta biyu gabanin jana'izarta a mako mai zuwa. An kai akwatin gawar Elizabeth zuwa ɗakin taro na Westminster a yau Laraba a wani gagarumin jerin gwano a titunan London. Sarki Charles na uku ya bi bayan motar da ke ɗauke da akwatin gawar sarauniya. ‘Ya’yansa William da Harry sun kasance biye da shi, sannan sai ‘yan uwansa Andrew da Edward. Dakarun Taliban a Afghanistan sun kaddamar da wani gagarumin farmaki kan dakarun 'yan tada ƙayar baya a wasu sassan lardin Panjshir da ke fama da rikici, inda suka kashe da dama daga cikinsu tare da kame wasu da yawa daga cikinsu. Kakakin Taliban Zabiullah Mujahid ya ce da BOA yau Laraba cewa an kai harin ne a gundumomi uku na lardin mai tsaunuka domin hana 'yan tawayen barazana ga jama'ar yankin.
To a gaishe ka da wannan ne kuma muka zo ga ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kaimu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wato sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lizard Gresham da ta shirya kuma ta bada umarni. Baba Yaku makerin ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Mu kwana lafiya, Allah ya bamu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Assalamu alaikum.